sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, shatara ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da dake tafe da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
A hukumance, jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama dan takararta a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba, yayin da shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance masu muhimmanci a wannan zaɓe da za a yi. Sau'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi, shugaba Abubakar Keita na kasar Mali ya yi murabus daga mukaminsa. Shugabar 'yan adawa a Belarus ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji rahoto na baya-bayan nan game da hanbarar shugaban kasar Mali da sojoji suka yi jiya.
Juye-juyen mulki cikin kasashenmu na Afrika abubuwa ne waɗanda kowa ya yi amin da suna mai da kasashe baya.
Sai kuma Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki game da tsaro a jihar Filato.
Sace-sacen mutane da ake tsare hanya, ana yi a cikin gari, ana yi a ƙauyuka.
Kamar kowace Laraba, yau ma muna tafe ne da shirin ciwon ƴamace, amma yanzu sai ku gyara zama don jin kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A hukumance, jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama dan takararta a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba, yayin da wasu fitattun 'yan Republican suka haɗa kai da takwarorinsu na Democrat wajen sukar shugaba Donald Trump, inda gefe guda kuma suka yaba irin kwarewar Biden wajen yin shugabanci. Shi dai Biden ya kwashe watanni a matsayin wanda ake kyautar zaton shi zai tsayawa jam'iyyar ta Democrat takara, bayan da ya yi zarra a tsakanin dimbin 'yan jam'iyyar da suka nuna sha'awar samun tikitin jam'iyyar a zaben fidda gwani da aka yi a jiha-jiha, daga cikinsu har da babban abokin hamayyarsa Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont. A dare na biyu da jam'iyyar ta Democrat ta kwashe tana babban taronta, wanda aka saba kiran wakilan jihohi domin fitar da dan takarar, wakilan sun yi jawabai daga jihohinsu inda suka nuna goyon baya ga Biden, wanda yanzu ta tabbata cewa da shugaba Trump na jam'iyyar Republican zai kara a zaben nan Nuwamba. Yayin da 'yan jam'iyyar ta Democrat ke gudanar da taron, wanda aka yi shi ta kafar bidiyo a jiya Talatar, shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zaɓe, inda gabanin hakan kuma ya yi afuwa ga Susan B. Anthony, wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870. Sau'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi, shugaba Abubakar Keita na kasar Mali ya yi murabus daga mukaminsa, bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwan rana a dambarwar siyasar kasar da ke yammacin Afirka. Sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus, shugaba Keita, wanda ya bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya, ya bayyana cewa ya aje aikinsa ne domin a kaucewa zub da jini. Ɗan shekara 75, hanbararren shugaban ƙasar ya ce ba shi da zaɓi idan wani rukunin sojin ƙasar ya nuna buƙatar ya sauka. Keita ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin ƙasar. Shugabar 'yan adawa a Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata, wanda ta ce an tafka magudi a cikinsa, zaben da ta sha kaye a hannun daɗaɗɗen shugaban kasar mai ci Alexander Lukashenko. Cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta EU za ta fara a yau Laraba, Tikhanovskaya ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a kasar da sauran kasashen duniya, sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar ya nuna cewa Lukashenko ya samu kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada, inda ya yi watsi da ikirarin da ake cewa an tafka magudi. Ita kuwa abokiyar hamayyarsa ta ki amincewa da sakamakon zaben, kamar yadda su ma masu zanga-zanga suka yi, waɗanda suka riƙa yin taruka a sassan kasar domin nuna adawa da shugaba Lukashenko.
da jimawa kadan Mahmud zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kamar yadda aka sani, sojoji sun hankara shugaba Ibrahim Bubakar na Mali a jiya Talata. Don haka wakilin mu a Niger mai makwabtaka da Mali, Sulaiman Mumini Barma, ya hada mana wannan rahoto inda masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan al'amarin.
Malien et malien depuis un certain temps.
Kakakin sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Mali, Colonel Ismail Wage kenan, a kafar talbijin mallakar gwamnatin ƙasar Mali dauke da sanarwar kwamitin CNSP jim kadan bayan da suka kakkabe shugaba Ibrahim Bubakar Keita daga mukaminsa a yammacin jiya Talata. Sojojin sun yi amfani da wannan dama don bayyana dalilan su na daukar wannan mataki.
Malien, des villages entiers sont brûlés.
Yace yaku ƴan Mali maza da mata an sha kona kauyuka su kutum, ana ta kashe bayan Allah haka suddan, sannan a kullum muna asarar dakarun kasar mu. Tsoro da fargaba sun mamaye zukatan ƴan Mali, haka kuma ƴan Mali sun zama ƴan gudun hijira a cikin kasar su. Sata da fashi da ta'addanci sun tarwatsa zumuncin dake tsakanin jama'a, ga rashin mulki na gari, sannan aka shirye zaben da kowa bai aminta da sakamakon sa ba. To kome masu sharhi akan al'amuran yau da kullun ke cewa game da juyin mulkin da ya hanbarar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Juyin mulki cikin kasashen mu na Afrika abubuwa ne waɗanda kowa ya yi amin da suna mai da kasashe baya. Tunda mun ka shiga tafarki na demokradiyya, an zaɓi cewa duk wanda zai mulkin jama'a zai mulkin su tafarkin zaɓe. Hujjojin da suka bada sojoji in sun zaka sai su ce ƙasa ta bartai, haka nan ne. Mali babu lakwal, Mali babu shara, Mali babu haɗin kan ƴan ƙasa. Yau kowa ya san sun kasa.
Sojojin sun ce za su shirya zaɓe nan ba da jimawa ba, yayin da suka buƙaci haɗin kan ƴan tawayen ƙungiyar SEMA da MNLA na arewacin Mali don fitar da ƙasar daga halin taɓarɓarewar al'amura da take ciki, in ji su.
Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans les délais raisonnables consentis des élections générales.
Da yake bayyana ra'ayinsa akan yunkurin askarawan ƙasar ta Mali, jami'in ƙungiyar fafutuka ta Sovole Nishar Salisu Amadu cewa yake
sojoji ya kamata su yi adalci, su tsaye da Romiya da gaugawa, su maida ma ƴan demokratiya ayo wannan iko su a shirye zabe da gaugawa. Na ɗaya kasu yi kitso da kwalkwata, su san wani irin tacewa ce za su yi, don saboda in za a yau an kai lissahi partin politik sai daga sun lalace, kowanne hange yake ya zai yi sata. Su ma wannan ibe kakin ai demokrasi ta kashi kuma aka zo aka.
Yanzu dai sojojin da suka yi juyin mulkin na jiya Talata sun yi kiran kungiyoyin kwadago da na ci gaban al'umma da jam'iyyun siyasa su guji dukkan abubuwan da ka iya tayar da hatsaniya, yayin da kungiyar sai da yawo ta bada sanarwar dakatar da kasar ta Mali daga sahun mambobinta tare da rufe iyakokin kasashe makwabtanta, da nufin nuna rashin jin dadin ta game da wannan juyin mulki da ya bada damar tsare shugaba Ibrahim Bubakar Keita da Prime Minister Bubu Sise a barikin sojan Kati dake a tazarar kilomita 15 da Bamako babban birnin kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu suna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Kasar Australia ta cimma wata matsaya ta sayen rigakafin cutar COVID-19 har miliyan 25 da wani kamfanin hada magunguna da ake kira AstraZeneca na Birtaniya. Rigakafin da a halin yanzu yake mataki na ƙarshe-ƙarshe na gwajinsa da ake yi a jikin bil'adama. A jami'ar Oxford ta Birtaniya aka samar da rigakafin, aka kuma ba kamfanin hada magungunan lasisin yin amfani da shi, wanda aka yi masa lakabi da AZD1222. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Australia Scott Morrison ya ce rigakafin na jami'ar Oxford na kan gaba cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya. Ya kuma ƙara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta Australia. Kasar Malaysia ta sassauta wasu ƙa'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan ƙasar wajen ɗaukan baki a aiki, bayan da wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata sanadiyar annobar coronavirus. Matakan kulle da hukumomin ƙasar ta Malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi ya yi ƙaruwar da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru. A ƙarshen watan Yuli ne ma'aikatar da ke kula da ɗaukar ma'aikata a ƙasar ta ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina ɗaukar baƙi aiki a wani mataki na samarwa 'yan ƙasar aikin yi. Matakin da ya shambaci 'yan kasuwa da dama, lamarin da ya sa suka yunƙuro suka yi gargaɗin cewa matakin ya yi hannun riga da ƙoƙarin da ake yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga ƙasashen waje waɗanda suke ayyuka marasa tsoka, irin ayyukan da 'yan ƙasar ba sa son yi. A dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata, inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da ɗaukan ma'aikata 'yan ƙasashen waje, amma haɗa da wasu 'yan tsauraran matakai da ta yi gargaɗi a kansu.
Sheka Mahmud daga karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je Najeriya, inda aka samu wata matsala ta tsaro a jihar Filato.
Al'ummar yankin karamar hukumar Kanam a nan jihar Filato sun koka kan lamarin yawaitar ayyukan ta'addanci da ke faruwa a yankin, suke kuma neman mafita. Karamar hukumar Kanam na daga cikin yankunan da ke da kwanciyar hankali a fadin jihar Filato, to sai dai cikin 'yan kwanakin nan ya fara fuskantar barazanan tsaro da suka hada da sace mutane don neman kudin fansa. A cewar tsohon shugaban karamar hukumar Kanam wanda yanzu ke matsayin shugaban al'umma Abdulrazak Sambo, ya ce mutane a firgice suke saboda rashin sanin tabbas kan abin da zai faru da su.
Sace-sacen mutane da ake yi, da fashe-fashen da ake yi, tsare hanya, da kuma kana zanna a gidanka sai a zo a ɗauke ka, ana yi a cikin gari, ana yi a ƙauyuka. Duk wanda ka ga ka ɗauke shi an riga an san matsayin shi, kuma da irin yadda za su zo su shiga gidanka. Don suna zuwa ne ƙarfe 2 na dare, za su zo su gaya maka komai da komai a kanka da kuma abin da ma ka suke buƙata, sannan su ce kai ka tashi ka bi su.
Shugaban matasan ƙasar Kanam Barista Adamu Nuhu ya ce a cikin 'yan kwanakin nan an sace mutane kimanin 9, ciki har da wani dattijo Basarake.
Ba sa kuma yadda su sake shi sai idan an biya su kuɗi. Da 'yan kasuwa da masu zaman kansu da yara da mata, kowa na cikin halin ɗarɗarbi sa wannan al'amari. Muna kokarin mu ga mun zanna da mafarauta. To muna da kyakkyawan yakinin cewa za mu iya samun wasu bayanai a wurin irin waɗannan maharban. Sannan kuma mu a matsayinmu na matasa muna kokarin mu gaya za mu yi mu zanna da 'yan banga, sannan su ma su sa zafi wurin ganin cewa ƙauyuka da watakila jami'an tsaro hannunsu ba zai iya kai wurin ba, da kuma cikin gari inda yake dan baya-baya da sauransu su sa ido, suna dan sa dan roadblock, suna dan bincike, kuma suna yawo safara cikin dare. Su jami'an tsaro ya zama dole su tashi a duk lokacin da aka kira su, duk abin da suke su bari don su yi kokarin kawo ɗauki.
Shi ma Barista Azubair Abubakar ya ce tilas sai mutane sun haɗa kansu su lura da take-taken barazanan tsaro a yankin.
Yawancin mutanen da aka rirrike gonakinsu suke sayarwa masu biya waɗannan kuɗaɗe da ake nema. Ana ƙara talauta mutanen ne saboda irin wannan kuɗin fansa da ake nema. Mutane su haɗa kansu in suka ga mutumin da yake abubuwan da bai dace ba, ko kuma suka ga baƙon da ba su gane mashi ba, su yi ƙoƙari su sanar da masu unguwanninsu ko daga tai, ko kuma su kai ga hukumomi na 'yan sanda. Don abin da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya shine yawancin waɗanda suke zama a gidaje suke ba da information, wato suke sanar da waɗanda ke daji game da mutanen da ke da 'yan kuɗi a hannunsu a garuruwa. To mutane su lura da tsarin zamansu da abokansu da irin hulɗar da suke da kuɗi.
A gefe guda kuwa, kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Edward Ebuka ya lashi takobin yaƙi da masu garkuwa da mutane ne a jihar.
We are confident that this dangerous, dreadful hoodlums and kidnapping particularly vulnerable children, it will soon be a thing of the past.
Yace irin waɗannan mutane da ke da haɗari suna kuma amfani da mugan makamai suna yin garkuwa musamman da ƙananan yara. Kwanan nan wannan lamari zai zama tarihi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla an gaishe ki Zainab. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.1 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryar america.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon yamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun kaɗi bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke?
Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta, da tunaninta. Sabili da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
Ko wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta. Wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje ta maganan ki haka yake. Kuma abin da yake kawo irin wa'innan abubuwan yana ciki shi. Kishi kumallan mata. Da kuma mijin baya adalci.
Da rashin adalci daga ɓangaren mijin ce na.
To amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa? Ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar.
Kwarai da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba. Ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka.
To yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ke ita ba ta taɓa miki ba. Shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. Yaya zaki tunkari wannan al'amari?
Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata.
A zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri in danna zuciya ne. A rangwame ƙaddara bar shi. Idan halinki ne munafurci za su gani.
Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To, amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi. Da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba.
Kamar hasada ce na.
Yawwa.
Tana hasada kawata mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka ce na. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amanar 'yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan 'yar uwarta ne mace. Ko da ko. Akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwarta
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita kuna ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata mu wannan mijin ya samu ya turo ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar
to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ki fita aikata laifi sai ta dora wa ƴar uwarta
mace da ma in ba mai daɗi bane ba a samun daɗin zama da ita da aka tabbiyar da ƴaƴanta ne ne halinta saboda cikinta ta ma wannan mata. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe kinciji saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta. Don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su yi. Kin ga ya shafi kowa ba ita ta kai.
Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman ƴan masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu.
Haka ne da zaman ki gaskiya ne amma sun san halinmu ne gaba ɗaya ba wai na cire kaina ba a cikin halinmu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin. Yanda muka ɓata kanmu za mu san mu ga ƴar uwarmu tana ci gaba. Inda bakin cikin da ƴar uwata misali yanzu maƙociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1,500 ne ina ansan 50,000 ko 100,000 kuma na san cewa yanzu matsayin kusan ɗaya ne
ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki.
To tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba.
To Yasmin kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi.
A gaskiya abinda zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da marar kyau. To dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa yake. To idan kuma halin ya zo ya bi jininta shi kenan zai wuya ya zama ko da ta gane ta yi kokari ta canza. Ya kamata mu gane cewa abin da na faɗa a baya duk abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi. To mai kiyaye yin abubuwa mara sai kyau misali yara su yi da su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka. To yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo su ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka kenan kuma tabbas a wannan gidan za su tafi su tadda a kullum na farci. Faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji.
Me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga ƙawata amma ana shirin bikinta miji ƙawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon.
Eh to gaskiya angon da ɓangaren mata yana da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci ƴan mata yanzu ba su da roƙon amana don ke idan kina wannan kikan kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi. Tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma in ba Allah ya yi mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba don ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu ta kaga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba za ta bar ki da shi ba.
Hajiya Umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu
ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko 500,000 take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar 1,000,000 sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi
amma hasada da kishi nan wai wajibi ne mata su yi shi
ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na ci dai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa bishin shi ba.
Bari in ba ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so in ba ki misali mata ce take zaune da ƴar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan. To tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure. Iyayen wa'incan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali ta ci gaban ta aure mata miji
zan da mijin ne kuma a lokaci ɗaya zai zace ba iyayen yarinyar ne
me yasa
kuma maganar hasa da ne ke nan da ke shi saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kila yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da ƴar uwata ta rufe ta aure mata miji kuma ga shi ba shi da tarbiyya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da kayan da zai ba ne su iyayenta ne da shi mijin musamman.
To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Jimila da Squashin, ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya.
Da Aishatu Mu'azu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakon da farko a yau ya fito ne daga Sufiya da Gumel Zangon Daura, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Soke zaben jihar Bayelsa da kotun sauraron ƙarar zaɓe ta yi, hakan ya nuna wa al'ummar Najeriya da ma duniya cewa alƙalan Najeriya sun lalata dimokuraɗiyya a Najeriya. Fatanmu Allah Ubangiji ya kawo mana gyara a siyasar Najeriya." To sai kuma sako na gaba da muka samu daga Usman Shitu Mahuta, shi kuma ya ce, "Ba komai yake sanya jama'a bijirewa ɗaukar matakan kariya da cutar corona ba, musamman ma sanya takunkumi, illa sai ganin cewa akwai tara matsaloli da yawa waɗanda suka fi ƙarfin corona da ke addabar jama'a, amma ba a yi musu maganinta ba sai corona." To sai kuma yanzu haka mun samu sako daga Muhammad Salo Ƙauren na Moda a Zamfara, shi kuma ya ce, "Ina yi wa ɗaliban sakandare a Najeriya da suka fara rubuta jarabawar kammala makaranta fatan samun nasara, da fatan gwamnati za ta hanzarta buɗe manyan makarantu gaba ɗaya ma, domin mu ma ɗaliban makarantu mu koma mu kammala karatunmu." To sai kuma mun sake samun sako daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ƙara da cewa, "Babu shakka matsalar fiyaɗe. Idan har ana so a kawo ƙarshen wannan matsala, to sai fa kowa da kowa ya tashi tsaye ya yaƙi wannan matsala ta kowane hali, domin ba yin doka mai tsanani bane matsalar. Aiwatar da dokar akan wanda aka samu da laifin fiyaɗe shine babbar matsalar." To sai kuma sakonmu na ƙarshe kuma haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Ɗankole Garba a jihar Jigawa, su kuma suka ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da buƙatar gwamnonin yankinmu na arewa na ba su damar fara samarwar da jami'an tsaro makamai, domin hakan zai taimaka wajen yawaitar makamai a halin jama'a, wanda zai iya kawo ƙaruwar aikata laifuka da kuma ƙara taɓarɓarewar tsaro a yankin." To ma dalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To ma dalla, an gaishe ki Hadiza Kyari. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A hukumance, jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba, yayin da wasu fitattun 'yan Republican suka haɗa kai da takwarorinsu na Democrat wajen sukar shugaba Donald Trump, inda gefe guda kuma suka yaba irin ƙwarewar Biden wajen yin shugabanci. Yayin da 'yan jam'iyyar ta Democrat ke gudanar da taron wanda aka yi shi ta kafar bidiyo a jiya Talatar, shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zaɓe, inda gabanin hakan kuma ya yi afuwa ga Susan B. Anthony, wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870. Sa'o'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi, shugaba Abubakar Keita na ƙasar Mali ya yi murabus daga mukaminsa, bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwan rana a dambarwar siyasar ƙasar da ke yammacin Afirka, sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus. Shugaba Keita, wanda ya bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya, ya bayyana cewa ya aje aikinsa ne domin a kauce wa zub da jini. Ɗan shekara 75, hambararren shugaban ƙasar, ya ce ba shi da zaɓi idan wani rukunin sojin ƙasar ya nuna buƙatar ya sauka. Keita ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin ƙasar. Shugabar 'yan adawa a Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata, wanda ta ce an tafka magudi a cikinsa. Zaben da ta sha kai a hannun daddan shugaban kasar mai ci Alexander Lukashenko. Cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta EU za ta fara a yau Laraba, Sikanuskaya ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a kasar da sauran kasashen duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma a dakaci shirinmu ta yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta hada da kuma bada umarni da injiyoyinmu na yau, ni Binta Esiyero ke muku fatan alheri. Ma'assalam.